إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله ونشين درسنا جديد ستند زيارة cikin kitabu zakat littafin bulughul maram na ibnu hajar al-asqalani mai rasuwa a hijira ta 852 shekaru 586 da suka shige muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi za mu karanta hadisai guda biyu cikin kitabu zaka hadisi na 639 da kuma hadisi na 640 waɗannan hadisai guda biyu Ibn Hajar ya kawo su saboda ya mana bayani akan kharsu sama wato shi ne kimanta yawan ƴaƴan itatuwa sun suna kan bishiya kafin a cire musu ta a kiman da yawan ƴaƴan itatuwa sun suna kan bishiya kafin a cire zaka wannan shi ake kira al-kharsu wa an sahab bin abi hafna al-ansari an karbo hadithin nan daga sahab bin abi hafna رضي الله عنه الله يكرم سيرداء قال صهل بن أبي حفصة يسير أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزعم الله يا إيمان أمرني صهل بن أبي حفصة صحابيني ينتشي النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني لصحابي يتي مسو إذا خرستم idan kun kimanta yawan ƴaƴan itatuwa kamar yadda muka ce al-kharsu wato shi ne a kimanta yawan ƴaƴan itatuwa kafin ma a kaɗe su Ibn al-Asir a cikin an-nihayatu fi garib al-hadith wal asar juz'i na biyu shafi na 20 ya ce al-kharsu az-zannu asali kalma ta al-kharsu wato da ita da kalma ta al-zannu ma'anar su guda zato domin idan aka ce za a kimanta yawan ƴaƴan itatuwa suna kan bishiya kaga za a yi zaton abinda za a iya samu a wannan gona ke to asali kalma ce da Larabawa mutanen Madina suke amfani da ita al-kharsu kafin a kai ga fitar da zakka ana kimanta yawan ƴaƴan itatuwa wannan al'ada ce ta Larabawa tun kafin ma bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi ciniki ƴaƴan itatuwa sun tun wato ba a cire su ba, mutum ya sayi da dinai ba a riga an girbe ba, kaya za a yi a kan yawan da dinan? Sai ta alkharsu, shi ne sai a kimanta yawan ƴaƴan da dinai da za a samu a cikin waɗannan wato waɗannan gonaki. To amma Larabawa na wasu gurare suna kira shi da suna alhazru, alhazru ya zo da zayu. Shi ne Ibn al-Athir ya ce ma'anar alkharsu shi ne azannu, wato a yi zato, a yi harsashen abinda gona za ta samar na ƴaƴan itatuwa. Li'anna alhazra innama huwa taqdirun bi dhanni, wato a kimanta yawan ƴaƴan itatuwa ta amfani da zato. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai, idan kun kimanta yawan amfanin itatuwa da za a samu, fakhuzu, wato sai ku karbi, yana nufin wato ku karbi sulusi, fakhuzu sai ku karbi zakkan abinda kuka kimanta, abinda kuka kimanta sai ku karbi ainihin zakkansa, wada'u sulusa, amma ku kyale kashi ɗaya cikin uku ainihin na amfanin wato ga mai gona. Fa in lam tad'u sulusa, in ba ku kyale ɗaya cikin uku ba, shi ne sulusi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fad'u rubu'a, sai ku kyale kashi ɗaya cikin hudu na amfanin gonar da za a samu. Wannan umarni ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ma sahabbai, kamar yadda sahabbin Abi Hafsa al-Ansari, Allah ya tsara masa yarda, ya ba da labari. A littafin Aun al-Ma'bud, wato sharhin Sunan Abi Dawud, mujallad na hudu, shafi na 345, malamin ya ce al-kharsu taqdiru ma 'ala an-naqli min ar-ruqabi. Abinda ake kira al-kharsu, wato shi ne a kimanta yawan ƴaƴan da dinai da suke kan bishiya, samara, wa ma 'ala al-karmi min al-inabi zabiban, ko kuma idan itatuwan wato inabi ne, a kimanta zabibi da za a iya samu daga cikin waɗannan bishiyoyin. Li yu'rafa miqdaru ushri, a kimanta saboda a gane yawan kashi ɗaya cikin goma na zakkar da za a cire daga wannan gonan. Tunda dama zakkan duk wani abin da ke tsurowa kashi ɗaya cikin goma ne, wato ushuri kenan. Summa yukhalli bainahu wa baina maliki, sannan sai a kyale gonar ga mai ita. Idan an kimanta yawan abin da za a samu a cikin wannan gona, to sai a kyale gonar ga mai ita. Wa yu'khadhu dhalika al-miqdar waqta qat' al-thimar, sai lokacin da mai gona ya cire ƴaƴan itatuwansa, wannan lokaci za a karɓi wannan wato abinda aka kimanta na zakkan gonarsa tuntuni, an riga an kimanta. To idan ya riga ya cire ƴaƴan itatuwan, sai a zo a ce to ga kimanta da muka yi na gonarka, sai ka ba mu, wato sa'i kenan mai karɓan zakka. Me ya fa'idar haka? Shi ne malamin ya ce wa fa'idar tuhu at-tawsi'atu ala arbabi thimar, fa'idar haka ita ce an sauwaƙe ma mai gona ya yi amfani da ɗibi ƴaƴan itatuwansa, yana iya ɗiba ya sayar, yana iya ɗiba ya ci, ya riga ya san dama ga ainihin kaso na zakkan gonarsa. Saboda haka duk abinda zai yi shi ne akan tunanin bai shiga haƙƙin Allah Maɗaukaki ba. Saboda haka ashe akwai fa'ida. Kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya shar'anta wannan, ya shar'anta ne saboda ya zamanto sauƙi ga musulmai waɗanda suke da wato waɗanda suke da gonaki na itatuwa, a sauƙe musu, domin sau da yawa mutum yakan so ya yi amfani ya ci amfanin gonarsa, to amma tsoron kuma kada ya shiga haƙƙin Allah yana iya hana shi. Amma idan aka yi haka, kaga an sauƙe mishi. Don haka malamin ya ce wa huwa ja'izun inda jumhur, yin haka halal ne wajen akasarin malaman sunna. Abinda ya sa ba a ce duka malaman sunna ba, saboda mazhabar al-Imam Abu Hanifa ita ba ta yarda da hakan ba. Yaridu alai, yana cewa idan aka yi la'akari tun daga shi an samu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wani malami da bai yarda da shi ba, wato waɗannan hadisai suna zama hujja a kansa. don ba daidai bane a ce ga abin da manzon Allah ya faɗa sannan kuma ya zama kana da wani ra'ayin daban. Mazhabar al-Imam Abu Hanifa ita ce bata yarda da kimanta amfanin ƴaƴan itatuwa ba, kamar yadda za mu yi magana a gaba insha Allah. Ibn Hajar ya ce wannan hadithin rawahu al-khamsatu, malaman hadithi biyar suka ruwaito, illa ibn Majah sai dai al-Imam Ibn Majah. Ya ce malamai biyar banda al-Imam Ibn Majah yana nufin wato akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo hadithin cikin al-Musnad yana farkon mujalladi na hudu. وصححه ابن حبان ثم ابن حبان وتشكين مثلا حديث يا إن تتوانا حديث هنا موارد الضمآن وقيل تاهن سا موارد الضمآن حديث مدريب وقيل إن تتوص والحاكم هكنا الإمام الحاكم شمايا إن تتوانا حديث قيل تاهن سا المستدرك حديث مدبود دليل يدبود يتي هذا حديث صحيح صحيح الإسناد وله شاهد بإسناد متفق على صحته. الإمام الحاكم يتي وانا حديث إسناد سياء قانتا أما أقيم وصح حديثي وانا سكت كرف فام حديثا وانا أنسى رواية الإمام البخاري ثم رواية الإمام المسلم وتو حديثنا ينا سنن أبي داود كتاب البيوع باب في الخرص ثم سنن النسائي كتاب الزكاة باب كم يترك الخارص da sunan Tirmidhi kitabu zakat babu ma ja'a fil kharj. A cikin sunan Tirmidhi akwai yanda al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin, akwai lafazin da yazo ya dan bambanta da wanda Ibn Hajar ya kawo a cikin Bulughul Maram. Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar, Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar wani tabi'in shi ne ya ba da labari. يتي جاء فهل بن أبي حفمة إلى مجلسه. فهل بن أبي حفمة وان يرويت حديثنا وترانا يازو مجلسه وتولن دمك انزونا ويكرت فحدث وقت يزوه أنه مجلسه سيضام الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول مزون الله يكفن تيانا تيوى إذا خرصتم فخذوا إذا كنتي منتا yawan ƴaƴan itatuwar gonan mutum to so sai ku karɓi zakar abinda kuka kimanta wada usuluba kuma ku ƙyale kashi ɗaya cikin uku na amfanin gonan. Fa in lam tada usuluba idan ba ku ƙyale sulusi ba fada urubu'a sai ku ƙyale kashi ɗaya cikin huɗu na amfanin gonan. To babu shakka akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato ba wannan hadisin ne kadai ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da al-kharsu a rayuwarsa ba, hadisan suna da yawa. Shi yasa al-Imam al-Hakim, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa, al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi. In ka duba littafin sa al-Mustadrak, al-Imam al-Hakim ya ce wannan hadisin ba shi kadai ne ya tabbatar da cewa an samu al-kharsu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wato akwai wasu sahabbai da suka bada labari hadisai da yawa, wasu ma suna sahihu al-Bukhari da kuma sahihu Muslim. Daga cikin hadisan da shi al-Imam al-Hakim ya tunabi akwai hadisin Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah al-Ansari ya bada labari wanda yake tabbatar da cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lallai an yi amfani da al-kharsu din nan, kamar yadda aka samu hadisi daga shi wannan sahabi wato Sahal bin Abi Hafsa. أفاء الله خيبر شكرا دا النبي صلى الله عليه وسلم ياك يهوداوا. النبي صلى الله عليه وسلم ياك يهوداوا مثلا خيبر الله يباشي نطرع خمس جابرين بعد العباري ياك وانت باب شكا وانا ياك يا حيفد إلمي مريوة نفاش شريعة أبعي دوكو كيدا أكسام دداما أدليل ياك خيبر. To Jabir yace bayan an gama yakin Khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan Yahudawa, to kaga kasa ta zama ta annabi sallallahu alaihi wasallam, domin kasar gaba ɗayanta ta zama ganima duk gonaki. Kuma sannan a kasar Larabawa Khaibar wuri ne mai dausayi, wuri ne wanda ke da amfani kwarai kuma har zuwa yanzu. saboda haka Yahudawa suka yi kaka gida a wannan gurin tun zamanin jahiliya. Yahudawa suna zama a gurin kuma har yanzu akwai kufayensu wanda yake tabbatar da tarihi. To tun da an riga an gama yaƙi, gonakinsu sun zama ganima ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu waɗannan gonaki su ci gaba da noma, amma za su rika bashi wani kaso daga ciki tun daga ganima ce. Fa aqarrahum rasulullahi kama kanu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan kowa ya rike gonarsa. وجعلها بينه وبينهم abinda za a yi shine ku ku faɗi irin abinda za ku rika bayarwa daga cikin gonakin, tunda yanzu mun kyale gonakin gare ku. Fa ba'atha Abdullah bin Rawaha, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullah bin Rawaha wani sahabi daga garin Madina. Shi Abdullah bin Rawaha yake zuwa. Fa kharafaha alayhi, lokacin da dabinai suka yi yaya, sai Abdullah bin Rawaha ya zo ya tafi gonar kowa ya kimanta wato yawan amfanin da za a samu. Zai tafi kowace gona ya kimanta ga yawan abin da ake tunanin za a samu, sannan sai ya bar musu waɗannan gonaki ya dawo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Jabir ya ce haka aka ci gaba da yi. Wannan hadisin na Jabir yana cikin Sunan Abi Dawud, Kitabul Buyu, Babun fil Kharsi, da kuma Al-Musnad li Imam Ahmad, da Sunan Al-Kubra na Al-Imam Al-Baihaqi. Hadisin babu shakka ya inganta in ka duba Irwa'ul Dalil, mujallal na ushati na 281. Bayan hadisin Jabir, kaga hadisin Jabir ya tabbatar da cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi amfani da al-kharsu, wato shine kimanta yawan ya'yan itatuwa da za a samu, wato kafin ma a cire zakansu a kimanta yawan abin da za a samu a gona. Ya tabbata a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi kansa manzon Allah yake tura Abdullah bin Rawaha ya je wajen Yahudawan nan ya je ya kimanta yawan abin da ake ganin za a samu a gonar kowane ba Yahudi. To sannan akwai hadisin Abdullah bin Umar, shi ma haka hadisin Abdullah bin Umar yana da tsawon gaske. Illa dai zan kawo mahallin shahid kawai. Abdullah bin Umar ya ce lokacin da aka gama yaƙi, bayan an gama yaƙin Khaibar, shi ma yana ba da labarin yaƙin da ya auku tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan Khaibar. Sai Yahudawa suka ce ya Muhammad, ba su kiransa ya Rasulullahi tunda ba su yadda manzon Allah ba ne. Ya Muhammad, da'ana nakunu fi hadhihi al-ardi nuslihuha, tun da an gama yaƙi ƙasarmu ta zama ganima gare ka, duk da gonakinmu, muna roƙonka ka ƙyale mana waɗannan gonaki kamar yadda suke, kowa ya riƙe gonarsa, nuslihuha, mu riƙa gyara gonakin maimakon a bar gonakin haka kawai. Za mu ci gaba da nomansu, muna kulawa da su, muna gyara itatuwan, wa naqumu alaiha, ya zama muna wato hidimar waɗannan gonaki. Shine Abdullah bin Umar ya ce to wannan bukatar da suka gabatar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar maslaha ce, domin idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki ma yarda, fa ai babu yadda za a yi da waɗannan gonaki, don shi yasa ma Yahudawan suke faɗin haka. Ya ce walam yakun li rasulillahi wala li ashabihi kilmanun yaqumuna alaiha, da shi manzon Allah da sahabbansa ba su da yara waɗanda za su iya zuwa su zauna a Khaibar su gyara waɗannan gonakin. Kaga idan kuwa aka ce ba za a kyale ma Yahudawan Khaibar su ci gaba da kulawa da waɗannan gonaki ba, to zai zama ci baya aka yi, ba ci gaba ba, ba fa'ida. Domin me? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su da wani lokaci na hidindimu ga irin waɗannan gonaki. Yaƙi ya taso yau an tafi, kullum an kawo hari ga musulmai sun yi ƙoƙarin kare kansu. Shi yasa Abdullah bin Umar ya ce wa kanu la yafruguna an yaqumu alaiha, Annabi da sahabbai ba sa hutawa, ba su da lokacin hutawa, bare ma su samu lokacin tafiya su gyara gonakin nan, bare kuma Khaibar ba garin Madina bane, akwai tazara tsakanin su. Fa a'tahum Khaibara, saboda haka Abdullah bin Umar ya ce sai manzon Allah ya ba su Khaibar, kasar Khaibar. ala anna lahum ash-shatra min kulli zar'in, akan cewa kowace bishiya za su bada rabin ta. Idan ala kulli zar'in, idan noma mutun yayi, idan gonar noman ta ake, to rabin amfanin gonar na mai noma ne, rabi kuma za a kawo shi ne ga musulmai. Wa naqlin, idan bishiya ce kamar ta dabino, to rabin amfanin ta na mai gonan ne, na mai wannan bishiyar, amma rabi kuma za a kawo ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shay'in ma bada li rasulillah, wa kana Abdullah bin Rawaha ya'tihim kull amin. Abdullah bin Umar yace Abdullah bin Rawaha daga cikin sahabbai shine wanda ke tafiya Khaybar a kowace shekara, a kowace shekara lokacin da aka tabbata amfanin itatuwa sun nuna sai ya tafi. Fa yaqrusuha alayhi, idan ya tafi sai ya kimanta yawan amfanin za a samu gonar kowa. Thumma yubamminuhum ash-shatra, bayan ya kimanta kai wannan ana tsammanin za a samu buhu 100 ne misali a gonarka, kai kuma za a samu buhu 50 ne, kaga zaka bada 25 kenan. Saboda haka in dai na tashi zuwa ka tabbata buhu 25 yana jira na, kaga baka riga ka yi girbi ba, amma an riga an gaya maka tunda an kimanta abin da gonarka za ta bada. Fa kana Abdullah bin Rawaha ya'tihim fa yakhrusuha alaihim, yahudawa musamman suka aiko dan sako zuwa Madina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shakau ila rasulillah, sun kawo kara. Karan me suka kawo? Shiddata harfihi. Abdullah bin Rawaha yana tsanantawa wajen harsashen yawan abin da za a samu a gona, baya dan sassauci. Sassaucin shine idan aka ce ka je ka kimanta amfanin da za a samu a gonar mutum, daga zuwa ka kalli girman gonar sai ka ce ai to za a samu buhu 50 misali, sai kai tafiyar ka. Tsanantawa fa sai ka shiga gonan ka kirga kowace bishiya, bayan ka gama kirgawa kuma ka lura da irin nonon da ke jikin kowace bishiya, sannan sai ka ce to kai gonarka akwai bishiya kaza, kowace bishiya tana da nono kaza, mafi yawan bishiyoyin kaɗan ne suke da nono kaza, don haka abinda za a samu kaza ne. To haka Abdullah bin Rawaha yake, bai zuwa ya hangi gona ya ce za a yi, za ana tsammani za a samu buhu kaza a gonan, baya haka. Sai ya shiga gonan sai ya kirga kowace bishiya da take wannan gonan, kaga yana tsanantawa. To abinda ma yasa suka kawo ƙararsa, saboda farko dai sun yi ƙoƙarin su bashi rashawa, sun yi ƙoƙarin su bashi rashawa akan tunda shi dan sako ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk sakon da ya kai mu manzon Allah zai karba, kaga su bu su yadda manzo ne na Allah, inda sun yadda annabin Allah ne, sun san duk abin da dan sakonsa yayi na yaudara Allah zai sanar da shi. Sai suka ƙoƙarin su ba ma Abdullah bin Rawaha rashawa. Wa aradu an yarshu, inji Abdullah bin Umar, yace musu ya a'da Allah, ya kuma kiya Allah, yanzu har kuna tsammanin za ku iya bani rashawa? A tuqu imuni suhuta, yanzu rashawa ce za ku bani? Yace wallahi laqad ji'tu min indi ahabbi an-nasi ilayya, wallahi da kuka gana taho nan Khaybar na baro Madina wanda ya aiko ni a duk duniya ba dan adam da nafi so fiye da shi. Idan zaka ba da rashawa, ya zaka ba da rashawa ga mutumin da ke son wanda ya aiko shi? Ai sai ka ba da rashawa ga wanda ke kin wanda ya aiko shi, wanda shi yake nuna maka irin biyayyar da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun tsananta soyayya su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma soyayya ce ba ta ƙarya ba, soyayya ba ta yaudara ba, soyayya ce da suke wa manzon Allah a ciki da waje, a gabansa da kuma bayansa. Don haka yasa yace musu yana da kyau ku sani wanda ya aiko ni dinnan a duniya duk dan adam babu wanda nafi so fiye da shi. Wato kamar yana sa su yi tunani ne, ku yi tunani ai da a ce mutumin da ya aiko ni makiyi ne gare ni, to shine ma za ku yi tunanin ku bani rashawa. Wanda ya aiko ni duniya kar ba wanda nafi so fiye da shi, sannan kuma ku dinnan da kuke tunanin ku bani rashawa ba ku yi tunani ba. Wala antum abgabu ilayya min iddatikum min alqirati wal khanazir, ku dinnan ba ma ko ba duk inda ba yahuda yake a duniya nafi kyamatarsa akan biri da alade yake gaya musu wannan kaga ina ma a ce akwai alamar kan soyayya shine zaka samu damar ba wa mutum rashawa yace wanda ya aiko ni shi na fuso a duk duniya ku ko da kuke ba ni rashawa nafi kyamar ku fiye da alade da wato da biri yace ya za a yi ba ku tunanin ku ba ni rashawa kamar ba ku da hankali yace amma duk da haka la yahmiduni bugu bi iyyakum wa hubbi iyyakum duk da yanda nake tsananta son manzon Allah duk da yanda nake tsananta kinku wannan tsananin iyayya ta gare ku da tsananin soyayya ta ga manzon Allah ba zai sa ni Allah a'dila alaikum iyin adalci akan ku ba kaga wannan yake gwada maka irin tarbiyyar da ya samu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ku ni tsananin ki da nake muku in batun adalci yayi ya zo ba zan cuce ku ba wanda shi ne abinda musulunci ya karantar da mu wanda shi ne abinda alqur'ani ya gaya mana bai kamata saboda kana kin mutum ka kin adalci gare shi ba wannan ya nuna cewa addini ka ba na kwarai ba yace ko ni tsananin iyayya ta gare ku ba zan yi adalci gare ku ba sai suka ce bi hadha qamatis samawati wal ardu ay ko da adalci ne da ma sama da kafa suka tsaya kaga sun yadda da yake ya faɗa musu gaskiya sai suka dawo alamar da sun ji kunya ai adalci shi ya rike sama da ƙasa domin idan akwai murdiya adalci ba zai wato sama da ƙasa ba za su tabbata ba hadisin yana sahihul bukhari ta'liqan kuma yana sunan abi dawud kitabul jarahi wal imara kitabul kharaji wal imara babu ma jaa fi hukmi ardi khaybar har imam malik shi ma ya kawo hadisin cikin littafin muwatta haka nan al-imam al-bahaqi a sunan kubra babu man ra'a kismat al-arabi al-magnuma sannan akwai hadisi kuma da al-imam abu dawud har yanzu ya rawaito daga aisha Allah ya kara mata yarda al-imam abu dawud ya rawaito hadisin sahabban nan guda uku jabir bin abdullah ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullah bin rawaha khaybar ya kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu wato a gonakin da ya bar musu su yi aiki ana raba amfanin ta a tsakanin shi da su abdullah bin umar ya ruwaito sannan mutum na uku ita ce aisha Allah ya ƙara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisai gaba ɗayan su suna sunan abi dawud kuma duka hadisan sun inganta bayanin yana irwa'ul galil kamar hadisin aisha hadisin 805 to wannan hujja ce da take nuna cewar lallai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ma tura wanda ya tafi wato ya kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonar mutum tun daga abin da ya afu tsakaninsa da yahudi kuma akwai hadisin abu humaydin sa'idi abu humaydin as-sa'idi ya bada labarin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yakin tabuka yace kharajna ma'a rasulillah mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suwa ta tabuk lokacin da muka tafi yakin tabuk fa ataina wadi al-qura mun isa wani guri da ake kiran sa wadi al-qura ala hadiqati limra'atin akwai wata fadama ta wata mace ke da wannan gonar wanda ya nuna maka cewar wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mata waɗanda wato suna kokari ta sashin abin da ya shafi gonaki noma manzon Allah ya iso gonar wata mata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma sahabbai faqrusuha ku kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonar wannan mata abu humaydin sa'idi ya ce fakarasna ha sai muka kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonarta kuma ba mu kadai ba wa kharasaha rasulullah shi ma kansa manzon Allah ya kimanta din sai aka samu asharata aw suqin wato buhu goma wa kaza sai manzon Allah ya ce mai ita wannan mata ahsiha ki kiyaye wannan wato kimantawar amfanin da za a samu a gonaki hatta narji'a ilayki insha Allah har sai mun dawo saboda manzon Allah zai tafi yaki har sai mun dawo hadisin shine wanda al-Imam al-Hakim yake ishara da shi yana cewa hadisi na muttafaqun alai saboda yana sahih al-Bukhari kuma yana sahih Muslim to kaga an samu tabbas sahabbai da dama waɗanda sun tabbatar wato lalle a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an kimanta yawan amfanin gona kafin lokacin fitar da zakka shi yasa al-Imam Tirmidhi wanda yana cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan wanda yake bulughul maram bayan ya kawo hadisin sai ya ce wa fil babi an Aisha game da mas'ala ta kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonar mutum an samu hadisin Aisha wa Attab ibn Usayd da kuma Attab wanda hadisin sa yana tafe wa ibn Abbas an samu hadisin Abdullah ibn Abbas yace wal amalu ala hadisi Sahal bin Abi Hasma ana aiki da wannan hadisin da Sahal bin Abi Hasma shi yasa Ibn Hajar ya kawo shi inda aksari ahli ilmi fil qarn aksarin malamai a tarihin musulunci suna aiki da wadannan hadisi kenan shari'a ta yarda a kimanta yawan ƴaƴan itatuwa da za a samu a gonar mutum kafin ma a cire ƴaƴan itatuwan a lokacin da za a karbi zakkan su yace wa bi hadisi Sahal bin Abi Hasma yaqulu Ahmad wa Ishaq qala wal kharsu idha adrakat al-thimar bayan ya fadi haka al-Imam Tirmidhi sai ya karantar da mu yanda ake yi yace al kharsu yanda ake kimanta amfanin gonar mutum wato idza adrakat al-thimar za a kyale gona sai lokacin da ake akwai lokacin da an san ƴaƴan itatuwa suna nuna kamar misali an san lokacin da dabinai suke ƴaƴa kamar yadda ka san an san lokacin da mangoro ke ƴaƴa bishiyoyi akwai lokacin da suke ƴaƴan to za a kyale sai bishiya sai lokacin da an tabbata bishiyoyi sun yi amfani mina rutab kamar misali itatuwan dabino wal inab da itatuwa na inabi mimma fihi zakat wanda dai ana karban zakka daga gare shi ba kowace bishiya ba sai bishiyar da ya zama ana karban zakkanta wace irin bishiya ce ake karban zakkanta wanda mun riga mun yi magana akai duk wani abin da yake fita daga ƙasa ana la'akari ne da shin wannan abin ana iya auna shi kuma ana iya ajiyan shi wannan shi ne kada yake la'akari da shi idan ana iyawa to akwai zakka akan wannan dan ije don haka yasa al-Imam Tirmidhi ya ce mimma fihi zakat amma kaga mangoro ba a adana sa don haka ba a cewa akwai zakka da mangoro da sauran wadannan ba a san sulta ko idan lokacin da aka tabbata itatuwan nan sun fitar da amfani kamar misali bishiyoyin dabino kenan shugaban musulmai zai aiki ne zuwa ya kimanta din ba kowaye ba akwai ƙwararru sai ƙwararre don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullah ibn Rawah ba kowaye yake iya kimanta amfanin gonan ba sai wanda ya iya saboda haka shugaba zai tura al-kharis shine mai kimanta yawan ƴaƴan itatuwa ya khurusu alaihi al-Imam Tirmidhi ya ce wal kharsu kuma yanda ake kimanta yawan amfanin yanda ake harsashe an yanzura man yubsiru zalika da farko shugaba zai dubi wanda ke da basira wanda ke da kwarewa ta wajen sanin yawan amfanin da za a samu a gonar mutane fa yaqul sai ya tafi gonar mutum fa yakhruju idan gonar tana da itatuwan inabi ne sai ya ce yakhruju min hadha az-zabib kaza wa kaza wannan bishiyar ana ganin za ta fitar da za ta bada zabibi za ta bada ƴaƴan inabi za su kai buhu kaza da kaza idan dabino ma haka idan dabino ne haka zai fada wa min at-tamri kaza wa kaza fa yuhsi alayhi saboda haka idan aka gama kirga kowace bishiya da take gonan bayan an gama kirgawa to sai ya bada lissafi ga mai gonan wa yanzuru mablaga al-ushr min zalika anan ne za a dubi me kimar ushiri na gonan don ushiri shine a kasa amfanin gonar kashi goma kashi guda shine zakka saboda haka wanda ya kimanta yawan ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonan zai iya sani misali kaga gonarka tana da itatuwan da dabinai guda 100 kowace bishiya mun samu ta za ta yi nono guda 10 bisa ga lissafi yadda muka saba sani ana hada bishiyoyi kaza ne kafin su bada ausuki guda kaga zai iya cewa don haka amfanin gonarka gaba daya buhun dabino kaza ne to tunda bukun dabino kaza ne ake fatan za a samu to zamu kasa goma kenan zakkar gonan nan a lokacin da ka cire amfanin zaka bamu kashi kaza ke saboda zai kasa amfanin gonan kashi goma sai ya ce zakan ushiri guda ne fa yuthbitu alaihim don haka sai a rubuta a takarda shi al-kharis zai koma ga shugaban musulmi zai ce to gonar wani na kimanta ga yawan abin da za a samu ga zakkar da zai bada idan ya cire ƴaƴan itatuwa gonar wani ga yadda abin ya kasance haka zai faɗa masa duk gonakin mutane saboda haka lokacin zakka al-imam Tirmidhi yace thumma yukhalli bainahum wa bainal thimar saboda haka ba ruwan sarki da mai gona babu ruwan kowa da mai gona ka riga ka san abin da hukuma ta sani zaka bayar na zakka tuntun an riga an gama tunda shugaban musulmi ya riga ya aiko an kimanta an san abin da zaka bayar fa yasna'una ma ahabbu al-imam Tirmidhi yace don haka sai mai gona yayi abin da ya ga dama da gonarsa tunda ya riga ya san kimar zakka da za a karba idan yayi girbi fa idza adrakat al-thimar lokacin da amfanin ya nuna sosai aka cire ukhida minhum al-ushur sai a turo mai karban zakka ya zo ya karba haka za fassarahu ba'd ahli al-ilm yace wannan ita ce fassaran da masana a zamanin farko suka yi ma al-kharsu wa bihadha yaqulu malik wa shafi'i wa ahmad yace wannan ita ce fahimtar al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad akasarin malaman sunna haka ne suke fahimtar abinda ake nufi da al-khars kuma haka din dai kamar yanda al-imam Tirmidhi ya faɗa ibnu hajar mai littafin bulughul maram a sharhin da yayi ma sahih al-bukhari wato fathul bari a mujallal na goma shafi na 471 yace don haka wannan hadisin da muka karanta hadisin sahal bin abi hafma na bulughul maram ibnu hajar yace hadisin yana tabbatar mana mashru'iyyatul kharj a kimanta yawan abin da gona za ta bayar shari'a ta tabbatar da shi ba bid'a bace wato shari'a ce kala sai ibnu hajar yace amma inda aka samu sabani in ka lura da hadisin da muka karanta din sahal bin abi hasma yace amarana rasulullah manzon Allah yayi mana umurni to idan ku annabi yayi umurni shin wannan umurnin yana matsayin wajibi ne ko mustahabi tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma sahabbai umurni kaga ya gwada cewa kenan al-kharsu imma wajibun aw mustahabun ko dai ya zama wajibi ko kuwa ya zama mustahabi kada sai ibn hajar yace illa dai al-jumhur mafi yawan malaman sunna suna cewa huwa mustahabun a kimanta yawan amfanin gona ba wajibi bane mustahabi ba wajibi bane akasarin malaman sunna suna cewa a kimanta yawan amfanin da za a samu a gonar mutum ƴaƴan itatuwan da za a samu a gonarsa a kimanta kafin lokacin zakka ba wajibi bane duk da cewa an samu wannan lafazi na sahal bin abi hasma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai domin koda ba a yi al-kharsu ba dole ne akwai lokacin da zaka girbe amfanin gonar taka idan ka gama girbi dole ka bada zakka kaga kenan taimako akai ma don ka san yawan zakkan da ke gonarka in ma zaka ci amfanin gonarka kana iya sayarwa kai dai ka san haƙƙin Allah da ke gonarka taimako ne in ba a yi ba wannan baya nuna cewa an yi laifi a wajen Allah zakkan dai dole sai ka cire a bayan ka gama girbi din don haka yasa ibn hajar ya ce galibin malaman sunna suna cewa huwa mustahabbun yace sannan kuma an sake samun sabanin da aka samu a nan shine hal yaqtasu bin nakhli aw yulhaqu bihi al-inab shin kimanta amfanin ƴaƴan itatuwa din nan ya takaita ga bishiyar dabino ko kuwa ya hada har da bishiyar inabi domin hadisin da muka karanta bai ayyana bishiyoyin da za a yi musu ba illa dai kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa shi ne idan an tahi aka kimanta yawan ƴaƴan itatuwa da za a samu a gonar mutum to wannan kimar ita ce zakkan da za a karba kaga koda a ce daga baya abinda gonar ta samar yafi haka ba za a canza ra'ayi ba, kamar misali mai kimantawa in yace gonarka za ta bada buhu 100, bayan an girbi sai ka samu buhu 120. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, a karɓi zakkan buhu 100 da aka kimanta tun farko, koda daga baya an samu gonar ta bada amfani fiye da haka. Shi yasa manzon Allah yake cewa faquzu idza kharastum faquzu, idan dai kun kimanta yawan amfanin da za a samu a gonar mutum, sai ku karɓi zakka daga wannan lissafi da kuka yi, koda amfanin ya fi haka ba za a karɓa ba. To a nan waɗanda bishiyoyi ne ake musu wannan wato hukunci na alkarsu, asali an sani dabino ne. To har inabi ma ana haɗawa, wanda shi ne hadisi na gaba wanda za mu karanta a gaba insha Allah. Au ya ummu kullu ma yantafi'u bihi rutuban wa jaffan, ko kuwa ya haɗa dukkan wani ɗan bishiya. Shin bishiyar dabino da inabi ne kawai, waɗanda domin su ne aka sani a ƙasar Larabawa, su ne ake samu Madina? To ko kuwa ya haɗa dukkan wata bishiya a ko'ina take a duniya, in dai ana cire mata zakka, ita ma za a iya mata alkharsu. Shi da yake wasani kaulul jumhur, fahimtar akasarin malamai ita ce ba wai bishiyoyin nan guda biyu ne kadai ake kimanta amfaninsu ba, kowace bishiya in dai ana cire mata zakka a ko'ina a duniya ana iya alkharsu gare ta kafin lokacin cire zakka. Ya sake cewa wa hal yambi qawlul kharij aw yarji'u ila ma ala ilayhi alhal ba'd aljafa, shin idan mutum aka tura shi ya kimanta yawan amfanin gonar mutum, da ya tafi ya kimanta sai ya bada lissafi, kamar yadda muka ce aka samu buhu 100 ne, a lissafin sa wannan gonar za ta bada amfani buhu 100. Bayan an girbe amfanin gona sai aka tarar lissafin ya wuce haka, shin za a yi amfani da wancan lissafi ko ko za a canza? Sai ya ce al-awwal qawlu malikin wa ta'ifa, wanda da yawa malamai suna cewa kamar hadda al-imam Malik, shi yasa hadisin nan ya zama hujja mai karfi ga al-imam Malik. Da yawa malamai suna cewa idan da a ce za a kimanta yawan amfanin gonar mutum a samu zai bada buhu 100, daga bayan girbi aka samu ya kai buhu 120, al-imam Malik ya ce ba za a karɓi zakkar buhu 120 ba, sai dai zakkar buhu 100 na kiman da aka yi da. Saboda wannan hadisi na Sahal bin Abi Hatma, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fakhuzu ma qarastu, na wanda shine fahimtar al-imam Malik, duk da cewa akwai wasu malamai da ke da fahimta ta daban. Wa hal yakfi kharisun wahidun arifun thiqatun aw la budda min ithnaini, tunda al'amari ne na shaida, shin dole sai an tura mutum biyu waɗanda za su kimanta amfanin gonar mutum, ko kuwa mutum ɗaya yana wadatarwa? Wanda nan ma an samu sabani tsakanin malamai, amma dai akasarin malaman suna sun yadda ana kimanta yawan amfanin gona kafin a yi girbi. To abin da ya fi inganta, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari, ya ce wal jumhuru ala al-awwal, akasarin malamai sun ce mutum ɗaya in ya tafi gonarka ya tabbatar daga yawan amfanin da gonar za ta samar, to wannan bayanin nasa ya wadatar, ba sai an samu shaidu ba. Waktu lifa aidan hal huwa itibarun aw tadmin, sannan a matsala ta karshe inda aka samu sabani, shin idan aka yi wannan lissafi ya zama ana bin kabashi ne ko kuwa a'a lissafi ne wanda aka yi don kai ka gane haƙƙin Allah da yake kanka, ba dole bane sai an karba? Wato abin nufi a nan shi ne, misali idan aka ce bashi ake binka, to bayan mutum ya taho ya kimanta amfanin gonarka ya tafi, sai Allah ya turo musiba, sai annoba ta auka ma gonar, sai gonar ta lalace. Shi yasa a nan ake cewa hal huwa itibarun aw tadminun, shin wannan kimar da aka yi ma gonarka ana la'akari ne da taimakonka kawai akai ka san haƙƙin Allah da ke gonarka, ko kuwa ana lamuntarka wannan haƙƙin ko da a ce gonar ta lalace sai ka biya shi? Nan ma akwai sabani da aka samu a tsakanin malaman suna, wanda a kan haka al-imam Ibn al-Usaymin mai littafin Asharhul Mumti' mujallar na biyu shafi na 554 kitabu zakat yace la yastaqirru wujubu zakati illa bi ja'liha fi batil baydar. Yana da kyau mu sani zakar gona ba ta wajaba sai an cire amfanin gonan an tara a fili. Abinda ake kira albaidar shine mai gona yakan share wani fili a cikin gonarsa. Wasu ma sukan yi daban gurin saboda wato amfani ya zamanto yana da tsafta, ba samu kasa da sauransu ya ci danya da shi ba. To wannan fili da aka yi dabansa, wannan shi ake kira albaidar, wurin tara amfanin gona. Zakka ba ta wajaba ga manomi sai ya ciro amfanin gonan ya tara a wannan gurin a gonan. Lokacin zakkan take wajaba, yana cewa huwal mahallu alladhi tujma'u fihi thimar wa zuru', wurin da aka shirya saboda idan mutum noman hatsi yake, idan ya gama girba hatsin yana tarawa a gurin, wasu ma anan za a buge hatsin a dura a buhu sannan a kai shi gida. In ma dabino ne haka ake, illa dai bambanci da larabci. Idan gonar ana shukan kamar hatsi ne, ana kiran gurin da ake tara hatsin albaidar. Amma idan itatuwa ne kamar bishiyan dabino da inabi, ana kiransa aljarinu. Amma duk ma'anarsu guda da larabci, ma'anarsu guda wato wurin da aka gyara shi saboda tara amfanin gona kafin a ɗauke amfanin gonar a kai gari. Saboda anan ake gyara amfanin a cire ɓawonsa, wasu ma anan suke casa da sauransu kafin su sa a buhuna sai a wuce da shi kawai. Wadhalika annahum kanu idha jazzu thamara ja'alu lahu matanan fasiha. Ibn al-Uthaymin ne yace su manoma idan sun yi girbin amfanin gona, lokacin girbi suna samar da wani guri mai faɗi, ya ba'una rufi, sai su tara amfanin gonar a wannan filin. Waka zalika idan hafazu zar'a, idan mutum ya yi girbi, idan shuka kamar hatsi ya shuka, ja'alu lahu makanan fasihan yadusunahu fihi, ana shirya wuri a gonan inda za a kawo wato hatsin, ya zamanto wurin za a buge hatsin, a ɗebi ƙwayar, a bar ainihin wato abin nan ganyen a wurin. Fala yastaqirru wujub, Ibn al-Uthaymin ya ce ka'idar ita ce wajibcin zakka baya tabbata illa idza ja'alaha fil baydar, sai mai gona ya ciro amfanin gona ya kawo wannan fili ya aje. To daga lokacin da ya aje amfanin gonan nan a filin, lokacin ne zakka ta zama wajiba a kansa. Me hujja? Saboda Allah madaukaki ya faɗa a suratul an'am aya ta 141, wa atu haqqahu yawma hasadihi, ku ba da haƙƙin gonar a ranar girbinsa. Kaga Allah madaukaki ya ce a ranar girbinsa, bai ce a ranar da ya nuna ba. Amma kimanta yawan amfanin gonar ka an yi ne lokacin da amfanin ya nuna, ai ba ranar da amfanin gona ya nuna ake cire shi ba. Bayan amfanin gona ya nuna, akan kyale shi ya yi ƙwari ya kai wani lokaci da ko da an cire ba zai lalace ba. Saboda haka ba ranar nunan amfanin gonar ka ce ranar zakka ba. Shi Allah madaukaki ya ce ranar girbi ita ce ranar zakka. Kaga nan ma akwai rahama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana, saboda kafin ranar ko ne zai iya faruwa, tana yiwuwa amfanin gonar naka ya lalace. Amma idan aka ce ka girbe ka tara, to babu shakka an tabbatarwa ne ya samu amfani mai yawa. To ranar za a ba da zakkan ko da yake shari'a ta yarda a kimanta yawan amfanin gonanka, amma ba za a karɓi zakkanka ba ko da za ka bayar. Misali idan aka tura mai karɓan zakka ya zo gonarka, sai ya ce gonarka za ta ba da buhu 100, sai ka ce a to tunda buhu 100 ne, ɗauki buhu 10, shi ne ushur, shi ne kashi ɗaya cikin 10 na amfanin gona ta, wanda shi ne zakka. Gashi nan ɗauka ka tafi, in gonar ina iya sai da ita yanzu ko ina iya girbe abina gaba ɗaya in cinye, ko ya yi ba za a karɓa ba domin lokacin karɓan zakka bai yi ba. Illa dai wancan sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manomi. Wa idza hasada az-zar'a fa innahu yaj'alu fi al-bayadir fawran, da zaran mutum ya girbi, to da sauri ya tara wannan amfanin gonar tasa فإن تلفت بعد بدو الصلاة واشتداد الحب وقبل جعلها في البيضة دون حتى يسا ابن الأسيم ليشي إذن أمفانون قونا يلالك باين قونر واتو أمفاننا تيانونا sannan idan hatsi ne sun yi kwari amma kafin a girbi amfanin a tara shi a wurin sai zamanto an yi asarar amfanin gonan to ina hukuncin zakka a nan shine aka ce tasqutu ma lam yakun zalika bi ta'addin minhu aw tafridu ya zamanto amfanin gonan ka an riga an zo an kimanta ga yawan abin da za a samu saboda gonan ta nuna amma kafin ranar girbi sai amfanin gonan ya lalace ko barawa ya zo ya tace to babu lamunci ka akai ba wato babu lamunci ba bashi bane bare a ce dole sai ka fitar da wannan zakka domin bai kai ranar da Allah ya ayyana a cikin alqur'ani ba yawma hasabi amma sharadin sa in babu abu biyu na daya ta'addin shine ake kira ta'addi da Hausa wanda asalin kalmar Larabci ne in ba kai ne kai ta'adi ba na biyu tafriqun babu sakaci akwai bambanci tsakanin ta'adi da kuma sakaci fa inna hala tasqutu wa idza idan ya zama akwai ta'adi na mai gonan ko akwai sakaci na mai gona to zakka ba ta fadi ba dole sai ya ci fa inna hala tasqutu wa idza ja'alaha fil baydar to misali idan ya riga ya girba amfanin gona ya tara shi a wannan filin fa inna hata jibu alai zaka ta wajaba a kansa walau talafat bi ghairi ta'addin wala tafridin in ya riga ya ciro amfanin gona ya tara a wannan fili sai ce bari gobe za mu kwashi sai barawo ya daide to gobe ko da barawo ya daide sai ya bada zakka domin lokacin wajabtan zakkan ya riga ya auku domin Allah madaukake ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin a ranar girbi ranar girbi don haka Isa ibn al-Usaymi ne ce idan zaka yi girbi ka yi shi da gaggawa domin duk wani sakaci da ya auku a bayan kayi girbi baya kawar da wannan zakka akan ka dole sai ka bayar ko da ba kai ne ka jawo sababin sa ba shine kamar a ce barawa ya taho ya kwashi bayan kayi girbi din li'annahu istaqarra al-wujub fi zimmati saboda wajibcin ya riga ya tabbata fafarar dainan alaihi don haka wannan zakkan ta zama bashi akan mai gona walau talafa ya ce wa ala haza fa yakunu li talafi thimari wa zarfi salatu ahwalin yake cewa akwai halaye guda uku wadanda ake la'akari da su game da wato ainihin ita gona din Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ابن الأسيمين يجي دونك واتو إتبونا كان الهالة يقول أكو من دي أكمات منونية سنجم اللي تلف الثمار والزرع ثلاث أحوال جمدا لا لا تشور أنفان يقول أكوك وصلوان تنسى أنا لا أكري لهالة يقول أكو حالي نفركو an yatlafa qabla wujubi zakati gonarka ta lalace kafin zakata wajaba wato qabla ishtidad al-habbi wa qabla salahi al-samar kafin amfanin gonan ya nuna amfanin gonar kafin ya nuna sai gonar ta lalace fa hadha la shay'a 'ala al-malik mutlaqan anan ne gonar babu wani abin da ya shafi zakka a kansa domin gonar tasa bata ma kai nuna ba sai ta lalace idan aka ce ta lalace misali wata annoba ta auka ma gonan ko gobara ko wutan daji ko kwari ya zamanto gonar ta lalace kafin amfanin gonar ya nuna sawa'un talafa bi ta'addin aw tafridin aw ghairi zalika ko da ake shi ya jawo dalilin lalacewar gonan ba a cewa sai ya bi da zakanta saboda ai amfanin gonan bai kai ya nuna ba ma tunda bai kai ya nuna ba ko da shi ne ya yi sakaci don mutum ne ya yi gona babba sai babbar gona ya zamanto sai ya ƙi ya yi mata noma wanda manoma sun san abin da ke iya sa gona ta lalace ya zama da kansa mai gonar yayi wannan sakaci wanda kowa ya gani zai ce ai wani shi yake kulawa da gonarsa to koda shine da kansa yayi sakaci ana lura da amfanin gonar ya kai ya nuna idan bai kai ya nuna ba babu zakka a kansa koda shine ya jawo sababi wato amfanin ake lura da shi amfanin gonar ya kai ya nuna a bai kai ba to babu zakka a kan shi wanda shine hali na farko hali na biyu shine wanda ake cewa hali na hila an ya talafa ba'da wujubi zakati mutum ne yana da gona gonar ta nuna amma sai ya zamanto kafin ta kai lokacin girbi sai ya lalata gonar ko ta lalace idan aka ce ya lalata gonar tana yiwuwa masara ce ya noma masara ta nuna amma idan ana son masara a sanya ta a buhu ne to ya kamata a kyale ta ta bushe ko sai yake barin masara ta bushe sai ya kira masu gashi suka sare masara gaba dayanta suka je suka gasa amma kaga ta riga ta nuna kafin yayi wannan to dama abinda ake la'akari da shi wato shine nunar amfanin gonan to idan ya zama shi yayi sababin lalacewar amfanin anan ba min zakat dole sai ya bada zakka ko da bai jira zuwa lokacin girbin wannan gonar ba ai gonar ta riga ta nuna sai yayi abinda zai hana gonar ta kai ga bushewa ya kai da amfanin wa in kana bila ta'addin amma misali gonar ta nuna masar ta yi kyau ba ta'addin sa bane sai barawo ya zo ya tare sai domin akwai masu gashi barawo sai ya tare ya kai wa masu gashi ya saida musu kaga ba shi yayi ba to anan babu zakka tunda ba shine ya lalata amfanin gonar ba amma in shine ya lalata to dole zai bada zakka domin amfanin gonar ya riga ya nuna kaga anan ana la'akari ne da meye sababin lalacewar gona in shi yayi zama sababi bayan amfanin gona ya nuna to dole zai bada zakka idan gonar ta lalace ba da sababin sa ba to babu zakka na uku an ya tilifa ba'da ja'alihi fil baydar gona ta gama kyau masara ta nuna har ta bushe aka sa ranar girbi aka share guri a gona aka ciro masara aka tara bayan an tara masaran sai wani ya sa wutan daji sai ta kone gonar gaba dayanta to kar ka dauka kaddara ta same ka la baya ga kaddara sai ka bada zakka domin zakka ta riga ta wajaba da kai ka zama sababi da ma baka zama sababi ba sai ka bada zakkan saboda wancan umarnin Allah subhanahu wataala Allah da kansa ya faɗa wa atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙinsa a ranar girbinsa shi yasa ibnu usayb ne yace li'annaha istaqarrat fi zimmatihi fa sara daynan alayhi saboda zakka ta riga ta tabbata akan mai gona tun har yayi girbi ya tara a wuri guda don haka idan zakkan nan wani abu ya samu gonan ya samu amfanin gona to dole wannan zakka tana nan a matsayin bashi akan sa sai ya ce wal insanu idza wajaba alayhi daynun idan dan adam ana bin sa bashi wa talifa malahu kai ne ake bin ka bashi wato ibnu usaymi ne ba da misali yace kamar kai ne ana bin ka bashi ka karbi bashi bayan ka karbi bashi sai barayi suka maka fashi to ai ba za ka ce wa mutum wane da kana bi na bashi ke to ai barayi sun mun fashi dan haka bashin ka ya tafi la ba zai yi ba fashin da aka maka daban bashin da yake kanka kuma daban sai dai wane to Allah ya tawaka amma dai a biya ni bashi na ko to haka ma na Allah yake ka riga ka ciro amfanin gona ka tara a wuri guda saboda haka Allah yana jin ka bashi ko da an sace ko da ya lalace amfanin gonan sai ka ba ma Allah wannan haƙƙin wannan wajibi fala yasqutu anhu abadan har abada wannan haƙƙin baya faduwa ko da mutum ya mutu sai an biya wannan bashi illa dai abinda ake la'akari da shi akwai at-ta'addi da kuma at-tafri at-ta'addi akan ce mutum ya yi ta'adi ma gona idan aka ce at-tafri ya yi sakaci ma gonarsa me ya bambancin ta'adi da kuma at-tafri shi ne fi'il ma la yajuz ta'adi shi ne mutum ya aikata abin da bai kamata ba wane ya yi ta'adi ma gonarsa ya yi abin da bai kamata ba kaga shi ya yi sababin gonarsa ta lalace kamar misali ya san cewa kasar ba a noman ta sai da taki ya ci zuba mata taki wannan sakaci kenan ko ta'addi kuma ya aikata wani abu da gangan wanda zai sa gonar ta lalace tafritun yake aikata abin da ya wajaba ta'adi ya aikata abin da bai kamata ba don haka sai zama kishiyoyin juna mun ce akwai matsaloli guda uku dangane da wato al'amari na kimanta yawan amfanin gona matsala ta farko da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa sahabbai yace idan kharastum idan kun kimanta yawan amfanin gonar mutum fakhuzu sai ku karbi zakka daga abin da kuka kimanta wada usulusa ku kyale kashi daya cikin uku na amfanin gonar me yake nufi nan akwai sabanin fahimta da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun tafi gonar mutum kuka kimanta yawan amfanin da za a samu a gonarsa to ku karbi kashi daya cikin uku an ku karbi kashi biyu cikin uku shine da usulusa ku kyale wa mai gona kashi daya cikin uku idan fa in lam tad usulusa idan buku bar masa kashi daya cikin uku ba fa da rubu'a sai ku bar masa kashi daya cikin hudu me ake nufi nan wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu sabanin fahimta wajen malamai na farko in ka duba aunul ma'bud a mujallal na hudu shafin 345 yace wa qad ikhtalafa fi ma'na alhadith ala qawlay ahadihima an yatruka thuluth aw arbu'a min al-ushur wa thanihima an yatruka dhalika min nafs ath-thamar qabla an yu'ashsha fa idza tafarqo ita ce malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan kuka zo gonar mutum kuka kimanta amfanin gonarsa misali sai aka samu gonarsa za ta bada buhu 100 buhu misali buhu 300 saboda sulusi ya fito mana cikin sauki gonar wane za ta bada amfani kamar buhu 300 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku bar wa mai gona kashi daya cikin uku to fahimta ta farko ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi an yatruka thuluth aw arbu'a min al-ushur lokacin da aka yi girbi ka riga ka zo gonar mutum ka samu amfanin gonar za ta kai buhu 300 zakansa nawa kenan idan buhu 100 ne zakka buhu 10 ne idan buhu 300 ne zakkan buhu 30 ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale wa mai gona kashi daya cikin uku fahimta ta farko ita ce malamai suka ce abin nufi lokacin da mai gona ya cire amfanin gonarsa lokacin da kuka zo karban buhu zakar buhu 300 kun zo karban buhu 30 kenan ko sai ku kyale mar kashi daya cikin uku wato za ku karbi buhu 20 sai ku bar masa buhu 10 wannan fahimta ta farko kenan to fahimta ta biyu kuma an ya turka zalika min nafsi samar qabla an yu'ashar malamai suka ce abinda manzon Allah yake nufi idan kun je gonan idan kuka tafi gonan lokacin da za ku kimanta yawan amfanin gonan sai ku dubi girman gonan ku kasa ta uku ku bar kashi daya kashi biyu ne kawai za ku kimanta amfanin da za a samu kaga gonar kanta ce za a kasa kashi uku a bar wa mai gona kashi guda wato ba za a cire zakanta ba kenan ba za a cire zakanta ba wannan kashi biyu shine wanda za a kimanta inda zakka zai fito to idan an kimanta sai aka samu za a samu buhu 100 ne a wannan kashi biyu na gonan kaga zai bada buhu 10 kenan a lokacin girbi buhu 10 a lokacin girbi tunda buhu 100 aka kimanta abinda za a samu a gonan kaga fahimta ta zama kashi biyu to wannan matsala al-Imam Shafi'i yana cewa ma'ana ku an yada asulusan zakati aw rubu'aha wanda al-Imam Malik ma yace la idan an zo zakka ba a ware wani gefen gona a ce banda nan la gaba ɗaya gonar za a mata zakka don haka idan za a kimanta yawan amfanin gonar za a dubi gonar gaba ɗayanta ne a mata kima ba za a bar wani sashi ba wannan shine fahimtar da tafi inganci da shi da al-Imam Shafi'i yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato idan mutum yana da gona idan kun zo kuka don karban zakkansa ko riga kun kimanta yawan amfanin gonan sai aka samu za a samu buhu 300 ne to idan kun taho inji al-Imam Shafi'i ranar da mai gona ya tara amfanin gonarsa ranar da kuka zo za ku karbi buhu 30 sai ku karbi buhu 20 ku kyale mar buhu ku kyale mar buhu 10 yace idan ku karbi sulsi ba ku karbi rubu'i wato manzo Allah yana cewa kuna iya kasa buhu 30 din nan kashi 4 ku karbi kashi 3 ku bar masa kashi 1 ko kuma ku kasa wannan buhu 30 din kashi 3 ku karbi 2 ku bar masa 1 me ya hikimar bari masa 1 al-imam shafi'i yace ma'anahu an yada'a thuluth az-zakati aw rubu'aha li yufarriqaha huwa bi nafsihi ala aqaribihi wa jiranihi saboda ai mai gona ya kamata a ce akwai wani kaso na zakati zai raba wa ɗan uwansa zai ba wa makwabtansa zai ba wa na kusa da shi idan ya zama sarki ya aiko an karɓa zakkan gaba ɗaya an tafi da ita kai kuma dama kafin ma lokacin zakka ka riga ka cinye duk yawan mafi yawan amfanin tunanin yanda za ka yi ihsani ga makwabta da ƴan uwa ya zama matsala gare ka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata hikima na sauki ga al'umma idan an zo karɓan zakkan gonan sai a kasa zakkarka kashi uku sai a karɓi kashi biyu sai a kyale ma kashi guda idan an kyale maka kashi guda mai ake nufi ka raba wannan zakka da kanka ba wai ka cinye ba wato an bar maka kashi guda saboda raba wa ƴan uwanka wani za ka ci wani ga zakka wani kaga hukuma ka rabu da ita lafiya ka ba ta zakka wanda hakkin Allah ne sannan kuma kai da kanka an bar ma wani sashi wanda za ka rabar da kanka kaga ka rabu da ƴan uwa da makwabta lafiya to wannan shi ita ce fahimtar da tafi inganci babu shakka domin idan ka ce abinda manzon Allah yake nufi shine a kasa gonar kanta kashi uku a kimanta zakkar amfanin kashi biyu a kyale ɗaya to wannan da aka kyale ne matsayinsa kaga babu zakka kenan to ya zama a gonar mutum akwai wani gefen da annabi ya ce kar a yi zakka babu wannan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman in ka lura ga wanda ke da dabbobi kuma fa yaya shi ba a ce akwai wani sashi na dabbobinsa wanda an kyale mai ba za a fi da zakkansu ba sai a ce manomi shine wanda an ware wani sashin gonarsa an ce ba za a karɓi zakka a cikinta ba wannan sai ya zamanto bai dace da ainihin tsari na sunna ba don haka yasa wannan fahimtar malaman sunna da dama ba su ɗaukanta Ibn al-Uthaymeen in ka duba Sharh al-Mumkin yana magana akan wannan matsala yake cewa fahimtar da al-Imam Shafi'i al-Imam Malik suka yi magana a kai wannan shine mafi dacewa akwai hadisin Sa'ad bin Abi Hasma wanda ya ruwaito hadisin da muka karanta a yanzu ya sake ruwaito wani hadisi daga sayyidina Umar bin Khattab zamanin sayyidina Umar shi Sa'ad bin Abi Hasma dinnan yace zamanin sayyidina Umar ya taba tura shi cikin waɗanda za su rika zuwa gonakin mutane suna harsashen yawan amfanin gona da za a samu wa kala lokacin sayyidina Umar ya kira Sa'ad bin Abi Hasma zai tura shi sai ya ce mar idza ataita arban idan ka tafi wata gona fakhrusha ka tabbata ka kimanta yawan amfanin da za a samu a cikinta amma idan ka gama wada lakum qadar ma ya'kulu sai ka kyale musu gurgurdan abin da za su iya ci wanda kan haka ne yasa aka samu su malamai da ke ganin tun daga hadisin Sa'ad bin Abi Hasma da yake bayanin wannan ya nuna cewar wato babu laifi don an kasa gonar kashi uku ya zama akwai gefe guda wanda ba za a kimanta yawan amfanin za a samu a jiki ba bare a fidda zakkansa in ka zuwa Fathul Bari mujallar na 4 shafin 434 yana cewa akwai malaman da suka ɗauki zahiri wannan fahimta ɗin Allah maɗaukaki ya musu rahama amma da dama malaman sunna suna cewa ba a kyale wato ba a kyale wani sashin gona wanda ba za a kimanta yawan amfanin da za a samu a jiki ba kamar al-Imam Malik kamar Sufyan al-Thawri la yutrafu lahum shay'un akwai hadisin da yazo sahihu Ibn Khuzaimah babu sunna yana fi qadari ma yu'maru al-kharij bi tarkihi min al-thimar yace fala yahrusuhu ala sahibi al-mal li yakuna qadru ma ya'quduhu rutaba wa yut'amuhu qabla yabsi al-tamr wa suke ganin wato babu laifi don an yi hakan kamar yanda aka samu malamai da ke da wannan fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake idan kun tafi kimanta amfanin gonar mutum ku bar masa wani gefe akwai wadanda suka yadda a bar wani gefe me hikimar ta kamar yanda Ibn Khuzaimah yake faɗa yace hikimar ita ce kafin gona ta nuna mai gona yakan cire wanda zai je ya ci a gida idan ka hada gonar gaba ɗaya ka kimanta amfanin ta ba zai samu da wannan dama ba illa dai babu shakka wannan bai hana yaci wani abu daga ciki tunda idan ma an kimanta yawan amfanin za a ga ya maka zakkan dake gonar ka sauran ai naka ne to wannan ita ce matsala ta farko matsala ta biyu shin kimanta wannan ana yi ba komai ne ko kuwa ƴaƴan itatuwa ne kadai wanda shine abin da ya kamata mu sani ba kowace gona ce ake kimanta yawan amfanin ta ba banda gonaki da ake shuke-shuke banda hatsi ana maganar bishiyoyi itatuwa ƴaƴan itatuwa su ne ake kimanta amfanin da za a samu a jikinsu banda shuka ba wai idan ka noma dawa masara maiwa da sauransu ba ka ce bari a kira wanda zai kimanta labab banda gona na hatsi alhabbu ibnu abdulbari a cikin al-istizkar yana babu zakati ma yuqras min thimarin nakhil wal a'nab yace al-imam malik yace amma al-hubub hatsi la tuqras ba a yi musu harsashi ba a harsashen yawan buhuna da za a samu a gonar mutum idan ya noma hatsi fa huwa ma la khilafa fihi bayna ulama wannan duk malaman sunna sun yadda da haka duk malaman sunna sun yadda da haka don haka idan mutum ya noma masara ya noma shinkafa dauro da sauransu kaga duk hatsi ne su ake kira al-hubub az-zurur abinda duk mutum ya shuka ya girma bada ma zai sake shuka wannan shi ake kira az-zar'u ba a yi masa harsashi me yasa dalilin da yasa ba a yi ma gonaki na hatsi harsashen yawan amfanin da za su fitar saboda akwai kasada a ciki malamai suna cewa kamar bishiya ta dabino kana ganin nononta kana ma ganin ƴaƴan da ke jikin nonon kuma kana ganin yawan nonon da ke jikin kowace bishiya saboda haka kimanta yawan wato dabino da za a samu a gonar mutum abu ne mai sauki amma idan aka ce za a yi wa masara fa ita masara ba ta saninta sai an bari sai an ciro an bari tana yiwuwa ka ga masararka ta yi tsayi ka ɗauka aiwa na bana gonarsa a yi tubar Allah saboda ai kaga gonar din mutum ya shiga sai ya ɓace ashe ƴaƴan ƙanana ne ba za a gane ba sai an bari idan an bari sai a tarar da wata masarar ma ba ta da ƴaƴa don haka yasa idan aka ce za a yi wa gonaki na masara da shinkafa da sauransu irin wannan harsashe babu shakka za a samu kuskure mai yawa idan ka ɗauka kamar ta sashin shinkafa alkama hatta su kansu ana samun matsala saboda ba yawan ƙwaya da ake samu jikin zangarniya haka yake zuwa ga kowace wato a kowace gona ba za ka samu wannan zangarniya ta bada ƙwaya kaza wata kuma ta bada kaɗan wata ta bada mai yawa don haka bai yiwuwa a ce an yi ma gona harsashe ga yawan amfanin da za a samu wannan harsashe da ake magana a kai kimanta yawan amfanin gona da ake magana a kai ya taƙaita ne kawai ga ainihin gona da ake wato na itatuwa kawai kamar itaciyar bishiya ta dabino kamar ta inabi wanda shine abu mai sauki haka yazo cikin al-mudawwana ta al-imamu malik mujallad na 277 ina cewa da anna zar'a laysa fihi kharsun shuka duk abinda zaka shuka daga baya a girbi wannan ba a masa harsashe wannakhlu fiha kharsu amma bishiyar dabino ana mata harsashe al-imamu nawawi haka ya faɗa cikin al-majmu a mujallad na 259 wala madkhala lil kharsi fi dhar'i bila khilaf babu sabani a tsakanin malaman sunna cewa gona da aka shuka hatsi da sauransu wannan ba a wato kimanta yawan amfanin da za a samu kafin a girbe li'adami tawqifi fihi saboda ba a iya tabbatar da wani abu game da gona sai bayan an girbe ko mai girman ta wali'adami ihata kal ihata bin nakli wal inab ba a samun ainihin kwarewar harsashe ta sashin gona na shuka kamar yadda ake kwarewa ta wajen harsashen abin da za a samu a gona inda ta inabi ne da kuma bishiyar dabino wa mimman naqala al-ittifaq alayhi imam al-harmayn wanda al-imam abu al-ma'ali abd al-malik bin al-imam abdullah al-juwayni al-imam an-nawawi yace malamai da dama sun tabbatar babu sabani a tsakanin malamai tsakanin magabata akan cewa kimanta amfanin gona ya taƙaita ga bishiyoyi banda shuka in ka duba littafin kama Raudatul Talibin mujallad Nabi Shafi na 250 haka nan ya faɗa. To mu karanta hadisi na gaba wanda shine hadisi na ƙarshe akan al-khars. Shine hadisin Attab bin Usayd. Wa an Attab bin Usayd an karɓo hadisin nan daga Attab bin Usayd رضي الله عنه شيء أتاب بن أسيد كما باء مكة يكبا هاي باء مدينة يكبا مكة يكبا قاعدة وان يرويتو حديث فرفو شيء سهل بن أبي حطمة شيء سأكي كرنس الأنصاري شيء صحابي منظر الله ني أسلي متوم مدينة أما وان يرويتو وان حديث كما أتاب بن أسيد شيء كما متوم مكة يا مسلنتا أفتح مكة شيء ما أينهم واتو gwamnar Makka a zamanin manzon Allah wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi kulawa da Makka gaba ɗayan sa bayan an yi fatu Makka. To Attab bin Usayd ya rawaito wannan hadisi shi ma akan al-khars qala fa yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi umarni an yukhrafa al-inab ayma inabi harsashi ay kimanta yawan inabi kama yukhrasun nakhlu kamar yanda ake kimanta yawan ƴaƴan bishiyar dabino. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bishiyar inabi a kimanta yawan amfanin da za a samu a jikinta kamar yanda ake kimanta yawan amfanin da ake samu a jikin bishiyar dabino. Wato ukhadhu zakatuhu zabiban amma za a karɓi zakar inabi din a lokacin da ya bushe ya zama zabib, abinda ake kira az-zabib al-yabis min al-inab. Idan inabi ya bushe shine ake kira zabibi, wato bayan an ciro ƴaƴan itatuwa lokacin ana kiran su inabi, ana busar da su sai sun bushe suke zama zabibi. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a kimanta yawan amfanin da za a samu daga bishiyar inabi kafin ma a girbe. A ba zakar fa za a karba ne bayan an girbe, bayan wato an busar da ƴaƴan inabi din sun zama zabibi. Rawahu al-Khamsa wannan hadisi malamai biyar suka rawaito yace wa fihi inqita'un wannan hadisi akwai tsinkewar isnadi, shi ake nufi da inqita'un akwai tsinkewar isnadi. Isnadi shine haddathana wani an wani an wani. To kuma malamai sun riga sun san tarihin wani da wani din nan, karkaji malaman hadisi na cewa haddathana wani an wani an wani ka dauka ba san su ba. Duk wani malami da ka ji sunansa a hadisi akwai tarihin sa a rubuce an san shi. To idan ko ba a san shi ba to sai a ce wani majhulun ne, don haka hadisin yana da aibi. Don ba a karban maganar ka in dai game da manzon Allah ne sai an tabbatar wanda ya rawaito maganar mai adalci. Wannan ka'ida ce ta ilimin hadisi. To shi yasa wannan hadisin ya samu aibu. Aibun shi ne an samu tsinkewar isnadi, ba wai waɗanda suka rawaito hadisin gaba ɗayansu akwai illa ne tare da su bala, amma ana cikin riwayar hadisin sai aka kai ga Sa'id ibn al-Musayyab wanda tabi'i ne ya rawaito hadisin daga Attab bin Usayd. Sa'id ibn al-Musayyab tabi'i ne, babu shakka babban tabi'i ne, ya rawaito hadisin daga Attab bin Usayd sahabi ne. Zaka ce ya za a ce akwai tsinkewar isnadi? Tsinkewar isnadi shine inda Sa'id ibn al-Musayyab yayi rayuwarsa daban ne da inda Attab bin Usayd yayi rayuwarsa. A tarihin Sa'id ibn al-Musayyab ba a taba samun ya hadu da Attab bin Usayd ba. To ya aka yi ya ba da labarin hadisin nan daga Attab bin Usayd? Kaga an samu tsinkewar isnadi domin babu tabbacin Sa'id ibn al-Musayyab ya gan shi, duk da cewa sun yi zamani guda. Wannan yana cikin Bidayatul Mujtahid. In ka duba littafin Ibn Rushd mujallad na farko shafi na 224 yace hadisu Sa'id bin Attab bin Usayd tu'ina fi. Wannan hadisin malamai sun yi suka a kansa sosai. Me ya dalili? Li'anna rawiyahu anhu, wanda ya rawaito hadisin daga Attab bin Usayd shine Sa'id ibn al-Musayyab. Wa huwa lam yasma' min shi ko Sa'id ibn al-Musayyab bai taɓa ɗaukan hadisi wurin Attab bin Usayd ba, ba su taɓa haɗuwa ba, duk da cewa sun yi zamani guda, amma ba su taɓa haɗuwa ba. Walidhalika lam yujid Dawudu kharsal inab, saboda haka yasa aka samu masabar al-Imam Dawudu Zahiri yake cewa hadisi ya tabbata ana kimanta ya'yan itatuwan bishiyar dabino, amma na inabi me ya hujja hadisin attabi ne sai to ai wanda ya ruwaito hadisin shine sa'id ibn musayyab. Akwai matsala saboda ba su taba haduwa ba, saboda ka sai shi Dawudu zahiri yace ba a yin al-kharsu ga bishiyar inabi, sai dai kawai ga bishiyar dabino. Kuma ba shakka malamai da yawa masana hadisi sun tabbatar da wannan hadisin mursal ne, wannan hadisin mursal ne saboda wannan inqita'un din, kamar yanda shi kansa Ibn Hajar ya faɗa, kamar yanda ya faɗa a nan, kaga ya ce wa fihi inqita'un. Akwai littafin da ake kira at-talkhisul habir, in ka duba littafin nan da yayi magana akan wannan hadisin, yana mujallad nabi shafi na 181, yace wannan hadisin mursal ne. Haka nan al-Imam Shawkani shi ma yayi magana akan hadisin a littafin Nailul Awtar a mujallad nabi shafi na 162. Al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin nan yana kitabu zakati babu ma ja'a fil kharf. Al-Imam Tirmidhi yace hadha hadisun hasanun garibun. Al-Imam Tirmidhi al-Mazirin al-Imam Bukhari, don haka yasa in kana karanta sunan Tirmidhi zaka rika ganin inda al-Imam Tirmidhi yakan ce idan hadisi ya rikice min nakan tambayi malami na shine al-Imam Bukhari. Wannan hadisin da aka samu suka game da isnadinsa yace ya tambayi al-Imam Bukhari, ya tambayi al-Imam Bukhari, duk da cewa al-Imam Bukhari da ya ruwaito hadisin ba ya san da hadisin, amma bai sa shi a cikin al-Jami' al-Sahih ba. Al-Imam Tirmidhi da ya tambaye shi, sai al-Imam Tirmidhi ya ce masa wannan hadisin na At-Tab ibn Usayd, kamar da yake cewa sa'altu Muhammadan يعني الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال حديث ابن الجريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. الإمام البخاري yace wannan hadisin yafi inganci, wato yana tabbatar da hadisin ya tabbata hadisin da Sa'id ibn Musayyib ya rawaito daga shi Attab bin Usayd, wanda shi yasa Ibn Hajar yake cewa fihi inqita'u. Kaga al-Imam al-Bukhari ya tabbatar da ingancin wannan hadisin. حديثنا عن سنن الترمذي وسنن النسائي كتاب الزكاة باب شراء الصدقة عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص الإنب فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. والنشين لفظ لذو أجل سنن النسائي. سعيد بن مسيب النبي يا أمرني يا أيك أمرني النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك أمرني سجى At-Tab ibn Usayd da yake Makka, manzo Allah yana Madina ya aika masa umarni yace mar ka rika kimanta yawan amfanin itatuwan idabi da za a samu, kamar yanda ake kimanta yawan ya'yan itatuwa na dabino da za a samu kafin a cire zakka. Hadisin yana Sunan Ibn Majah, shi yasa Ibn Hajar yace rawahu al-Hamsa. Al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisin yana kitabu zakati babu kharsi an-nakli wal-inab. لفظنسا شيني أن أتاب ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ينا أيكا ومتاني من يخرس عليهم كرومهم وثمارهم. حديث يعود لفظة دبن دبن كما رأينا ابن هدير فدا رواه الخمسة إن كدوب رواية الإمام أبو داود دبن lafazin da yazo cikin Sunan Tirmidhi daban, lafazin da yazo cikin Sunan Ibn Majah daban, amma dukkan su dai hadisan suna tabbatar da cewa akwai umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bishiyar inabi ita ma ana kimanta yawan amfani da za a samu a jikinta. Wadannan hadisai babu shakka sun inganta duka guda biyun nan. Wannan hadisi na wato At-Tab bin Usayd ya inganta saboda mun ka duba Irwaul Galil Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi magana akan hadisai din mujallal na 3 shafin 280 har zuwa 282. Kuma shi Ibn Hajar inda yace rawahu al-khamsa din nan akwai kuskure, domin ba malamai biyar ne gaba ɗaya suka rawaito hadisin ba, idan aka ce rawahu al-khamsa ana nufin al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam An-Nasa'i, al-Imam Ibn Majah, al-Imam Ahmad. To hadisin kuma baya cikin al-musnadul imam Ahmad, sai ya zama kuskure ne. Wato hadisin za a ce rawahu al-arba' maimakon khamsa. Matsala ta ƙarshe, yaushe ne ake kimanta amfanin gonar wanda mun riga mun amsa cikin bayani da ya gabata al-Imam an-Nawawi littafin al-Majmu' a mujallad na 5 shafi na 459 yake waqtu kharsi al-thimari budu as-salati yaushe ne ake kiman da yawan amfanin da za a samu a cikin bishiya shine lokacin da amfanin ya nuna yayi kyau wato lokacin da amfanin ya yi kasuwa suka nuna daidai wannan lokaci ne ake tura wanda zai je ya kimanta yawan amfanin da za a samu wanda yana cikin sharhul mumti na Ibn al-Usaymi mujallad na 1554 waqt al-wujub idha istadda al-haqq ya'ni qawiy al-haqq wa sara shadidan idan ya'i itatuwa suka nuna game da dabino wa dalika fi samar an-nakhil an yahmarra aw yasfarra idan dan dabino ya zama ja ko ya zama yalo to ya nuna cewa ya nuna amma ba za a cire a lokacin ba in yayi ja ko ya zama yalo to lokacin za a je a kimanta abin da yawan amfani da ake gani za a samu a gonar mutum idan inabi ne fa to dole sai an dandana shi idan ya zama ya fara zaki to ya nuna kenan idan bai zaki ba yana da daci to bai nuna ba don haka kowane yake da irin yadda ake gane nunansa sai ya nuna kafin nan ake zuwa a kimanta yawan amfani da za a samu a ciki wannan shine bayani da ya kamata mu gabatar game da waɗannan hadisai guda biyu don mas'alar kimanta yawan amfanin gona ta taƙaita ne ga waɗannan hadisai guda biyu da Ibn Hajar ya kawo a kitabu zakat Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك